watu cikin Raddul Azhan ila ma'ani al-Qur'an na Sheikh Abubakar Muhammad Gumi rahimahullah. Zamu tashi cikin suratul Ma'ida aya ta 65. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana muwafaka. Qala bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون.
To siyakin wannan aya ya tafi ne a kayan raddi da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma Yahudawa dangane da mummunan kalami da suka faɗa suka jingina zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala yayin da suka ce yadullahi maghlula, suka jefi Allah subhanahu wa ta'ala da rowa saboda kangara da inadi da kekashewar zuciya da aka halicce su a kansa. To Allah subhanahu wa ta'ala dalilin wannan kalami ya maida wannan sifa a kansu take, saboda dukkan wata sifa ta tanke su Allah ta'ala munazzahun ni an zalik, kuma Allah ya biye da cewa walu'inu bima qalu, an tsine musu dangane da abin da suka faɗa ɗin nan. Kuma Allah ta'ala ya ambaci jarabar da ya musu a nan duniya a dalilin kafircinsu, ya jefa ƙiyayya da gaba a tsakaninsu. Kuma Allah ya ambaci duk lokacin da suke nufin ƙulla fitina na yaƙar annabi sallallahu alaihi wasallama, sai Allah ya maida kaidinsu ya koma kansu. To wannan sifa ta hukuntar da rayuwa mai kunci a nan duniya a gare su, kamar yadda a wani waje Allah ta'ala ya ce wa dhirbat alaihimul maskana, an sanya musu talauci, saboda shi bai Yahude duk dukiyar da yake da ita, to rayuwar talakawa yake, ba zai yi rayuwa ta walwala, ta kwanciyar hankali, ta gamsuwa, ta samun wadata dangane da abin da Allah ya bashi na arziki ba. To nan Allah subhanahu wa ta'ala sai ya tallata musu tuba, inda za su tuba, inda za su bi Allah subhanahu wa ta'ala sai riko da littafin da ya aiko musu da wanda ya zo bayansa. To da Allah ya ɗauke musu wancan takunkumin tsinuwa, da ya ɗauke musu waccan sifa da aka buga musu na talauci da wahalar duniya. Shi ne wannan aya, Allah ya ce walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau, da a ce su ahlal kitabi, imma Yahudu imma Nasara, amanu, inda sun yi imani bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sun yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam, wattaqau, kuma sun zama masu taqawa, ai attaqawa imtithalul awamiri wajtinabun nawahi, wato da sun yi imani i'tiqadi ne a zuciya, sannan taqawa kuma wato tana bayyana ne a gabbai, da za su yi i'tiqadi na imani a zuciya kuma a bayyane su aikata abin da aka yi umarni a shari'a, kuma su nesanci abin da aka hana, shi ne attaqawa. Nan ma ya ce wattaqawul kufra, wato da za su kiyayi kafirce ma Allah la kaffarna anhum sayi'atihim dukka tobarar da suka yi a baya da Allah ta'ala yace da mun kankare musu munanan ayyukan su saboda Allah madaukaki shi mai yalwar gafara ne duk abin da mutun yazo ma Allah subhanahu wata'ala da shi na laifi inda ya fuskanci Allah da tuba taubatan nasuha to Allah kuma zai fuskance shi da yafiya sama da tubar da ya fuskanci Allah din da ita shi yasa kama a suratul anfali Allah madaukaki yake cewa qul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf kage ya makafirai in sun hannu daga kafirci to duk abin da ya wuce a baya za a yafe musu kuma Allah madaukaki ya ambaci cewa shi mai yalwar tuba ne a wajaje da yawa cikin alqur'ani ya ce qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a kowane irin laifi ne Allah yana yafewa ka duba da irin kalamin da suka faɗa ga Allah kalami na rashin ladabi amma sai Allah ya biye wannan aya da waccan kalamin da suka faɗa a baya yace walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau lakaffarna anhum sayi'atihim da mun yafe musu don haka abinda Allah yake so a wajen bayinsa shine kyautata imani da shi biyayya ga manzansa da ya aiko ruko da sakon da aka koyar ne santan abinda aka hana tare da ikhlasi da kyakkyawan fata to madama bawa yayi haka insha Allah zai hadu da ubangiji lami lafiya shi yasa Allah ya biye da cewa wala adkhalnahum jannatin na'im kaga rufi a kayan yafiya kuma zan shigar da su aljanna ta ni'ima Allah ka shigar da mu Allah ya ce walau annahum aqamut tawrata wal injila da a ce dama tun farkon lamari su yahudu da nasara su ne ahlul kitab da sun tsayu akan at-taura koyarwar da tazo da shi wal injila da sun tsayu akan karantarwar linjila bil amali bima fihi ma sukai aiki da abin da ke kunshe ciki hakikatan wa minhu al-iman bin nabi sallallahu alaihi wasallam wanda a cikin waɗannan littafa akwai bayanin yin imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ko a yanzu da aka jirkita littafin linjila a yadda yake a jirkice din a hakan malaman comparative religion studies sun tsamo ayoyin da ke cikin Bible din yanzu duk da jirkicewarsa waɗanda suka yi ishara na tabbatuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma shi ne wanda aka yi albishir da shi tun zamanin annabi Isa to inda ahlul kitabi sun tsaya akan at-taura sun tsaida ta sun tsayo akan koyarwarta sun tsayo akan koyarwar linjila wama unzila ilaihim min rabbihim kuma sun tsayo akan abin da aka saukar musu daga wajen ubangijinsu to nan an ce walau annahum aqamut tawrata wal injila ai shine abin da aka saukar musu ko to kuma sai aka ce wama unzila ilaihim min rabbihim Abdullahi ibn Abbas yace huwa alquran ana nufin alqurani ne ana da sun tsayo a kayan at-taura sun tsayo a kan linjila da ko linjila da at-taura sun nusar da su zuwa ga imani da alqurani inda sun yi haka Allah yace la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim da sun ci daga bisan su da sun ci daga kasan dugadugansu ma kamar yadda Allah madaukaki yace walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun da ma mutanen alqaryu baki daya wadanda Allah ya halakar a dalilin qaryata manzanni da ma wadanda ba a halakar ba masu shan wahala irin yanzu yadda ake fama a ƙasar nan da wasu ƙasashe a duniya Allah ta'ala ya ce walau anna ahlal qura amanu da za su yi imani hakikatan wattaqau su yi taqawa su tsayu akan koyarwa na alqur'ani Allah ta'ala yace la fatahna alaihim barakatin minas sama'i, da mun bude musu albarkoki daga sama, wal ardi, da an bude musu albarkoki daga kasa, wato da ruwan sama ya bude arzikin sama ya dinga sauka, wa fis sama'i rizqukum, kamar yadda Allah yace arzikin mutane daga sama yake zuwa, kuma da Allah ya bude mana arzikin kasa a dinga samun amfanin gona mai kyau kuma mai albarka. Amma kash, Allah ya ce walakin kadzabu, ƙaryatawa ne mutane suke yi su bauɗe, fa akhadnahum bima kanu yaksubun, sai muka kama su da abin da suke aikatawa din. To shine nan Allah ya ce inda a ce su ma sun yi imani da attaura, sun tsayu da ita, sun tsayu da koyarwar linjila, sun rungumi alqur'ani, la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim, da sun ci daga bisan su, da sun ci daga kasan su, yuwassa alaihim rizqu wa yafidu min kulli jiha, wasu daga cikin malamai suka ce la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim, ay min ghairi kaddin wala ta'abin, ba tare da wahala ba, ba tare da cin kwakwa ba, da sun samu arzikinsu cikin sauki, Allah ta'ala zai kawo musu. Domin arzikin a hannun Allah yake, in Allah ya nufa arzuta mutum sai kaga cikin sauki ya samu ko? Kuma sai Allah ya sanya albarka a ciki. In kuma Allah ya nufin wahalar da mutum, sai kaga yana ta shan wahala, yana ta shan wahala wajen nema, kuma idan ya samu sai a kasa bashi damar zama ya ci, ko ba haka ba? Sai a kasa bashi damar ya zauna ya ci. Ka san damar ka zauna ka ci arziki ma shi ma arziki ne. Wani Allah zai bashi arzikin ko bai bashi damar ya ci arzikin ba. Wani kuma Allah zai bashi arzikin kaga babu albarka a ciki. Da wuri zaka ga arzikin ya lalace, a sake samuwa kuma ya sake lalacewa. Allah ya ce minhum ummatun muqtasida, amma a cikin su waɗannan ahlul kitabain, Allah ya ce akwai al'umma, ai jama'atun, akwai jama'a muqtasida, waɗanda suke aka kira su aka siffanta su da al-iqtisad. Al-iqtisad shine tsakaitawa wajen ayyuka, tsakaitawa wajen bin Allah. To a cikin su akwai al'umma muqtasida, ta'amalu bihi, wanda take aiki da abin da aka saukar mata na alqur'an, abin nan na at-taura da linjila. Na'am. Allah ta'ala ce minhum ummatun muqtasida, a cikin su akwai al'umma wacce take muqtasida, an siffanta da al-iqtisad, shine tsakaitawa wajen bin Allah. Ta'amalu bihi, tana aiki da littafin da aka saukar mata. Wa hum man amana bin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam, sune waɗanda sun kai imani da annabi sallallahu alaihi wa sallam, ka Abdullahi ibn Salamin wa ashabuhu, kamar Abdullahi ibn Salamin da waɗanda suke tare da shi, ka Abdullahi ibn Salamin wa ashabihi, kamar yadda Allah maɗaukaki ya ce wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi adilun, daga cikin al'umma annabi Musa akwai waɗanda suke yin aiki da gaskiya, ba duka ne suka lalace ba. A cikin Banu Isra'il akwai kaɗan daga cikinsu, yahduna bil haqqi, waɗanda suke samun nusanta da gaskiya ta alqur'ani, wa bihi adilun, kuma da abin da ya zo na shari'ar alqur'ani suke daidaituwa akan tafarki. Tun al-Hafiz ibn Kathir rahimahullahu yake ambata cewa nan da Allah ta'ala ya ambata ya ce minhum ummatun muqtasida, bayan da aka ambaci sifar su ta lalacewa har ma Allah ya tsine musu, to sai aka ce amma a cikin su akwai waɗanda suke muqtasida, masu tsakaitawa. Kenan a cikin ahlul kitabi wannan sifa ita ce ƙololuwar sifa a bar yabo a cikin su, waɗanda za a same su da al-iqtisad. Bayan a siffanta su da lalacewa sai aka ce minhum ummatun muqtasida, kuma su ne wanda Allah ta'ala ya ambata cikin suratul araf, wa min qaumi musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Sai ya ce to kenan anan ma Allah madaukaki ya fifita al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a kayan ahlul kitabi, domin kololuwar darajarsu wajen bin Allah shine al-iqtisad. Mu kuma Allah ya ambata a cikin wannan al'umma tabaka ne guda uku. Allah ya ce fa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah. Kuma waɗannan sifofi guda uku duka da zalimun li nafsihi, shine wanda yake aikata laifi kuma zai iya ganin laifin nasa sai ya tuba. Wa minhum muqtasidun, wanda yake samun daidaito yana kyankeni dangane da aikata ayyukan laifi, yana tsayawa abin da aka umarce shi kuma. Wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah, wanda yake rigegge ne ya zuwa ga alkhairi bayan ya nisanci laifi, bayan ya aikata abin da aka wajabta a kansa, kuma yana ma hadawa da nawafil, yana kokarin aikata abubuwan da zai sami rahmar Allah subhanahu wataala. Waɗannan tabaqat guda uku duka Allah madaukaki ya yi musu alƙawarin aljanna. To kaga anan sai aka nuna cewa su a'la maratibi ahlul kitabain fi ubudiyya ko fi ta'abbud shine al-iqtisad. Alhali mu kuma a sama da al-iqtisad akwai sabiqun bil khairati bi idhnillah. Kaga anan ma Allah madaukaki ya fifita mu a kayan su, wallahu a'lam. Allah ya ce wa kathirun minhum, amma da yawa daga cikinsu su ahlul kitab sa'a ay bi'sa ma ya'malun, abinda suka kasance suna aikatawa ya mumunana, ay tirda abinda suke aikatawa an ji Allah. Ba'da tawjihi tahdhir lil mu'minina alla yaghtaru bi ahlil kitab wal mushrikin, bayan da aka fuskantar da gargadi ga mu'minai kada su rudu da ahlul kitabai da kuma sauran mushrikai, almustahzi'ina bi dinihim, wanda suke musu izgili game da addininsu. Waja'a nida'u ila annabi sallallahu alaihi wa sallam, to sai kira ya zo ga annabi kuma sallallahu alaihi wa sallam, ko wajjaha nida'a ila annabi sallallahu alaihi wa sallam, sai ya fuskantar da kira zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam. Wa amarahu bil ihtimami fi tablighi ma amarahu bi tablighihi, Allah ya masa umarni akan lallai ya dauki isar da sakon alqur'anin nan da aka masa umarni da shi, ya dauke shi da muhimmanci. Wa wa'adahu bil ismati 'anil qatl, kuma Allah ta'ala ya wa annabi alqawarin cewa an bashi kariya ba wanda zai kashe shi wajen isar da sakon. Duk yadda ka buga ba za ka kashe annabi kafin ya yi da sakon ba. Allah sai masa wannan alƙawari, fa qala ta'ala, sai Allah ya ce
ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas inna allaha la yahdi alqawmal kafirin.
Allah ta'ala ya ce ya ayyuhar wasulu, ya kai wannan manzo, duk lokacin da Allah madaukaki ya kawo ya unnida, zai yi magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to ubangiji ma yana kiran annabinsa da girmamawa. In an ce ya, to ba za a ambaci sunansa ba, sai a ambaci sunan sifarsa ta aikin da aka bashi, ko a ce ya ayyuhan nabi, ko a ce ya ayyuhar rasul. ko a ce ya ayyuhal muddathir, ya ayyuhal muzammil. Amma ba za ka ji a ce ya Muhammad ba. Allah baya kawa ya unnida, kuma ya kira suna annabi sallallahu alaihi wasallam. To kaga baya halatta wani ya masa wannan kiran kenan ko, wanda ya ce ya, kuma sai ya ce Muhammadu, kuma da annabi wai yake, ya yi rashin ladabi. Ya Muhammadu ka kula da ni ko, akwai rashin ladabi wallahi. Ya kira babansa da haka ma. Allah ya ce ya ayyuhar rasulu, ya kai wannan manzo, ballig ma unzila ilayka min rabbik, ka isar da abin da aka saukar maka, ai jami'a ma unzila ilayka min rabbika, duk abin da aka isar maka, abin da aka saukar maka daga ubangijinka, ka isar da shi. Kaga umarni akai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bi tablighir risala, wala taktum shay'an minhu, kada ka boye wani abu daga ciki duk yadda kaga abin ya maka nauyi. Khawfan an tunala bi makruhin, dan gudun wai kada a cutar da kai. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tsage gaskiya yake. Allah ya ce fasda bi ma tu umaru, ka tsage abin da aka umarce ka da shi, fadi kawai, koyaya ma fadi kawai. Shi yasa annabi bai taba gazawa wajen fada ba, duk yadda magana ta masa nauyi shi karan kansa a shaksiyarsa, amma annabi zai isar da sakon Allah. Allah ta'ala ce wa in lam taf'al, idan ku har baka yi haka ba, ai lam tuballig jami'a ma unzila ilayka, baka isar da duk abin da aka saukar maka ba. Annabi kuma ya ki isarwa? Ba zai taɓa ƙin isarwa ba, saboda shi amini ne, al'aminu ne. Mala'ika Jibril ya ki isarwa annabi, saboda shi ma al'aminu ne. Nazala bihir ruhul amin ala qalbika, ai ala qalbil amin. To da haka duka aminai ne, ba za su taɓa saɓa umarnin Allah ba. Kuma har Allah ta'ala ya kashe di dan a san a ƙaddare da annabi ya yi, Allah ba zai ƙyale shi ba. Ashe da Allah ya ƙyale shi ya isan ne. Walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Kaga Allah ya yi kashedi. To don haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya isar da dukkan sakon Allah. Shi yasa Allah ya ce fa illam wa illam taf'al, in har baka aikata abinda aka faɗan nan na isar da dukkan sako ba, fama ballagta risalatahu, to baka ma isar da sakon ba. Wato in har annabi a ƙaddare da zai ki isar da sadara ɗaya daga abinda Allah ta'ala ya ce, to gaba ɗaya sauran ma ba a yi ba. Shi saka annabi sallallahu alaihi wasallama ya isar da sako, ballagal amana wa addar risala wa nasahal umma, ya isar da sako, ya isar da wannan amanar da aka bashi, ya yi nasiha ga al'umma, ya isar da duk abin da Allah ya ce isar. Hadithi ya inganta daga ummul mu'minina Aisha, Allah ya ƙara mata yarda, take cewa duk wanda ya ce annabi ya rage wani ba a cikin sakon Allah ya yi ƙarya, ƙarya yake. Domin akwai wanda suka yi da'awa daga baya akan cewa wai akwai ilimin da annabi ya keɓe ahlul baiti da shi, da isar ma sauran ba su kawai ya bawa, wanda daga ƙurƙushinsu ne aka samu Rafida ta Ginu, su ma wani ɓangare ne daga cikin Khawarij, dan dama Khawarij su ne uwar Khaba'is, daga cikinta ne duka waɗannan rassan duka suka bukuto. To ummul mu'minina Aisha take cewa law kana Muhammadun sallallahu alaihi wasallama katiman shay'an min al-Qur'ani lakatama hadhihi al-aya wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi. Tace inda a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kaddare akwai abin da zai ki isarwa a al-Qur'ani, da ayat da take cikin suratul Ahzab, saboda abin da yawa annabi nauyi wannan lamarin. Allah ya gaya masa cewa Zaidu zai saki matarsa Zainab, kuma za a aurar wa annabi Zainab. Allah ya gaya masa wannan. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai abin ya masa nauyi. Zaidu wanda ya rike shi a matsayin da ada kafin a hana tabanni, to Ubangiji ta'ala yana son nuna wa mutane cewa tabannin fa ta yanke baubau, domin a tabbatar practical yanzu a sa annabi ya auri matar Zaidu, domin a san cewa duk da yadda Larabawa suke ganin girman tabanni, an soke wannan dokar. Sai aka fara daga babban gida da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, watakila inda wanne da ban aka dora dokar sai ya gaza cikawa. To sai aka duba da wanda atkan nasi. To amma duk da haka annabi abin ya tada masa hankali, shi yasa ka annabi yake tawasiya ma Zaidu, in ya gama da shi sai ya ce amsik alayka zawjaka wattaqillah. Sai ya kira Zaidu ya ce, Zaidu ka rike matarka fa, kar fa ka kuskura ka ce ko da bufa, ka ji tsoron Allah game da matarka. Yana ta masa wasiya, shi kuma Zaidu yana ta kawo annabi kara cewa matan nan ni fa ta ishe ni, sai ya ce rike matarka, kar ka yadda kul kan naji ka ce ka sake ta. Annabi yana jin nauyin abin. To shine Allah ya ce wa tukhfi fi nafsika, daga baya Allah ya tona abin ya saukar da aya wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi wa takhsha an-nasa wallahu ahqqu an takhsha, kana koyewa a zuciyarka abinda ku Allah sai ya bayyana. Shi an gaya masa mutane basu faɗa ba, shi yana koyewa, ba wahayin aka masa balle a ce ya koye. Ana tsinkayarwa annabi wasu abubuwa gabanin faruwarsu, to Allah ya tsinkayar da shi gabanin faruwar haka yake jin nauyi bai faɗa a kowa ba. Kuma sai da ayan alqur'ani tazo, da ayan alqur'ani tazo ya isa ya koye. To shine ummul mu'minin Aisha tace da annabi zai koye wani abu a qur'ani da wannan ayar zai koye. Wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubtihi, kana koyewa a ranka abinda Allah kusa ya bayyana. Wa takhsha an-nasa, kana tsoron abinda mutane za su faɗa ne, kana gudun abinda mutane za su faɗa na ce ce ku ce. Wallahu ahqqu an takhsha, kuma Allah shine abin tsoro, dokarsa in ya faɗa ita za a kiyaye. Allah ya ce falamma qaba zaidun minha wataran zawwajnakaha likai la yakuna 'ala an-nasi harajun fi azwaji adiyaihim idha qada minhunna watara, dokar kenan. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai koye kome daga cikin alqur'ani ba. Shi yasa ka hadisi ya inganta a cikin Muslim daga Jabir dan Abdullah, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake tambayan mutane cikin abin da Jabir ya hakaito na aikin hajjin manzon Allah a Arfa, rana mai daraja a filin Arfa, waje mai daraja, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana khutba a mutane yace ya ayyuhan nasu innakum mas'uluna anni fama antum qa'ilun, ya mutane za fa a tambaye ku game da ni. Wala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna almursalin, wadanda aka aike zuwa gare su za a musu tambaya, kuma manzannin ma Allah yake sai ya musu tambaya. To annabi yace lalle fa ni za a tambaye ku game da ni, fama antum qa'ilun, me za ku faɗa in Allah ya tambaye ku game da aiko ni da ya zuwa wajen ku. Qalu sai suka ce nashhadu annaka qad ballagta wa addaita wa nasahta, mun shaida ka isar da sako, ka cika ƙwaryar abin da aka baka, kuma ka yi wa mutane nasiha akan abin da Allah ke so. Annabi sallallahu alaihi wasallama da suka ba da wannan shaida sai ya ce Allahumma Allahumma shahad, Allah ka shaida. Ya ce Allahumma qad ballagtu, a wata riwaya Allahumma ballagtu, ya Allah na isar da sako, ya Allah na isar da sako. To don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya isar da sako bayan an yi wannan qadiyya da kwana 82 annabi ya rasu. Annabi ya isar da sako sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sahabbai sun bada shaida, Ubangiji ya fi kowa shaidawa, mala’ikun Allah sun shaida, mu ma masu shaida ne akan haka insha Allah. Annabi ya isar da saƙo. Allah ya ce, wa in lam taf'al fama ballagta risalata bil ifrad aw qira bil jam'i ana cha risalati la'anna kitmana ba'dihha ka kitmani kulliha, domin boye sashen sakon Allah kaman boye dukka ne. She saka zaka ga annabawa ma wanda ya karanta annabi daya sai ka ji an ce menene, kadzaba ashabul aikatil mursalin, sun karaita manzanni. Me yasa ka aka ce sun kar alhali manzo daya ka aika musu? Saboda karaita manzo daya karaita sauran manzannin ne, karaita littafi daya karaita sauran littafan ne. Yanzu da mutum zai ce ba wani littafi da aka saukar ma annabi Isa mai suna Linjila, ma dama wai yana tutiyar musulmi ne yanzu ya zama kafir? In ya faɗe ta yana sane kuma yana da kudirin haka, abin da ya faɗan haka yake nufi. To she sakana aka ce fama ballagta risalata, Allah ta'ala ya ce wallahu ya'asimuka minan nas, Allah yana tsare ka daga mutane. Dangane da waccan qadiyya na waɗanda suke tutiyar cewa an aiko ma, ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam ya keɓance ahlul baiti da wani abu na saƙo, nan ma hadithi ya inganta cikin Bukhari, wato daga Abu Juhaifa shi ne yake tambayan Ali ibn Abi Talib, Allah ya ƙara masa yarda, ya ce hal indakum shay'an min ma laysa fil Qur'an, shin a wajenku ko ahlul baiti kuna da wani ilimi wanda Allah ya aiko wa annabi ku aka keɓe wanda baya cikin Al-Qur'ani? Qala sai Ali ibn Abi Talib ya ce wallazi falaqal habbata wa bara'a an-nasamata ma indana illa ma fil Qur'an, yace ina rantsuwa da wanda ya tsaga kwaya tsiro ya fito a jikinta, wanda ya halicci dabbobi ya halicci halitta, yace ba wani abu da yake wajenmu da aka keɓance mu da shi wanda baya cikin Al-Qur'ani. Mu ma Qur'anin da mutane suka sani shi muka sani tare da su. Yace illa fahman yu'ta rajulun fi kitabihi, sai dai fahimta kawai da Allah ta'ala yake bambanta wani da wani a cikin littafin Allah. A cikin ahlul bait zaka samu wanda suna da fahimta sama da waɗansu, kamar yadda a cikin waɗansu zaka samu suna da fahimta sama da ahlul bait. Mun gane ko? Ali ibn Abi Talib Allah ya kara masa yarda yana daga cikin manyan malaman sahabbai wanda Allah ya ba su fahimta na littafin Allah, kuma akwai waɗanda suka fi shi fahimtar littafin Allah din, sun fi shi sani dan yayi karatu ma wajensu kuma sun fahimtar da shi. To yace sai dai wannan, wannan kuma abu ne wanda yake sananne. To sai Ali ibn Abi Talib ya ce wa ma fi sahifa, sai ya cire kubensa da ya saka kibiyoyi, sai yace sai abin da ke cikin wannan takaddar. Qultu, sai Abu Juhaifa ya ce wa ma fi sahifa, menene ke cikin takaddan nan? Qala sai yace al-aqlu, rabon gado. An fayyace masa waɗansu, annabi ya fayyace masa wasu abubuwa na raba gado, kamar yadda waɗansu daga cikin sahabbai su ma annabi ya gaya musu. Mun fahimta ko? Sahabbai da yawa sai rawaito batu raban gado daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisai waɗanda annabin ya koya musu kuma ya gaya musu. Har ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci Zaid ibn Thabit a matsayin shi ne fi kowa sanin raban gado a cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai ya ce al-aqlu wa fikakul asir, da kuma umarnin da annabi ya mana mu dinga yawan ƴantar da bayi. Wa an la yuqatala muslimun bi kafirin, kuma annabi ya taɓa ambata mun dokar cewa ba za a kashe kafiri, ba za a kashe musulmi a dalilin kashewa kafiri ba. Wannan shi ma babu ne wanda yake banta da Ali ibn Abi Talib, ba wasu sahabbai sai rawaito wannan doka daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. to don haka babu wani abu wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya kebe ahlul baiti da shi wanda sauran al'umma ba a karantar da su ba. To Allah ta'ala ya ce wallahu ya'simuka minan nas, Allah ta'ala yana tsare ka daga mutane, yana kare ka daga mutane. Ay yaqtuluka, wato Allah zai kare ka daga mutane ba za su iya kashe ka ba. Wa kana sallallahu alaihi wa sallama yuhrasu hatta nazalat hadhihi al-aya, da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana gadon sa har sai da wannan aya ta sauka. Fa qala, sai annabi ya ce ya ayuhan nasu in sarifu faqad asamani Allah, ya ku mutane ku tafi abunku, Allah ta'ala ya bani kariya. Imam Hakim ya rawaito. Haka nan wani hadisi ya zo wanda Imam al-Bukhari da Muslim Allah ya musu rahama suka rawaito daga Ummul Mu'minina Aisha Allah ya kara mata yarda, wata rana farko farkon zuwa Madina manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dare yayi, sai ya ce laita rajulan salihan min ashabi yahrusuni al-laila, ina ma da wani mutum salihi, wani mutum mai nagarta a cikin sahabbaina zai zo ya gadi na a yau. Sai annabi ya faɗi haka, wato suna tare da manzon Allah, Ummul Mu'minina tana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin, kasan akwai kafirai da yawa da suke ɗaryan annabi farkon hijira. Kafiran Makka suna so su tafi Madina su zo su kashe annabi. Yahudawa da aka samu su ma sun tsani annabi zuwan da ya yi, tun farko suna so su mashiga sauri su kashe shi a huta a zatonsu. To don haka annabi sallallahu alaihi wasallama ba shi da amintuwa da su waɗannan kafira. Don haka wata rana da daddare yana wajen Ummul Mu'minin Aisha, shi ne ya ambaci wannan lafazi, laita rajulan salihan min ashabi ya harusuni al-laila, ina ma wani mutum mai nagarta cikin sahabbaina yau ya zo ya gadina. Ummul Mu'minin Aisha ta ce ana cikin haka sai suka ji ta bayan gida, ta bayan katanga sai suka ji motsi, sai suka ji ƙara kamar na ƙarfe. Fa qala, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man hadha, wane ne anan? Qala, sai ya ce Sa'ad ibn Malik. A wata riwaya kace Sa'ad ibn Abi Waqqas. To sai ya ce Sa'ad ibn Malik ne. Sa'ad ibn Malik kuma yana daga cikin mutanen Madina. Fa qala, sai annabi ya ce masa ma ja'a bika, me ya kawo ka? Qala, sai ya ce ji'tu li ahrusaka ya rasulullah, na zo ne dan ne gadinka ya manzon Allah. Kaga annabi dan gatan Allah ko? Fatan abu kawai yayi, sai kuma Allah ya ansa masa sai kawo wani. Ba wai yayi ma addu'a bane, fata yayi. Laita rajulan salihan min ashabi yahrusuni al-laila, fata yayi. Sai ko ga wani ya zo da takwabinsa, sai ce nazo ne gadinka ne ya manzon Allah. Qalat Ummul Mu'minina, tace sai manzon Allah sai ya samu kwanciyar hankali sai kwanta. Da ku annabi bai bacci ba, yana ɗaryan kada waɗansu su zo bai amintu da su ba. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwanta, tace fa sami'tu ghatita rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi nawmihi, har ma sai da naji irin gurnanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana baccin sa, irin nishin da mutun yake yi na bacci, ma'ana hankalinsa ya kwanta yanzu yana bacci. Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisi. To bayan wannan lokaci shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka wayi gari, sai ya daga labule, sai yake ga yawo mutanen da suke gadin sa, yace ku tafi. Wancan lafazin kenan yace in sarifu faqad asamani Allah, ku tafi, Allah subhanahu wataala ya tsare ni. To she saka babu wanda ya isa ya cutar da annabi, da mai gadi ko ba mai gadi, ba wanda ya sai taba annabi. Hadisi ya inganta daga Jabir dan Abdullahi wanda Imam al-Bukhari ko Imam Muslim ya rawaito, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an dawo daga yaƙi can kusan Najd, an zo ana so an yi da zango ana hutawa, annabi sallallahu alaihi wa sallam suka duba wata bishiya ta kaya, ita ce ta ɗanfi inuwa, sai suka ce yanzu mu barwa annabi wannan bishiyar, shi kadai kar kowa ya zo na gindin bishiyar nan, a barwa annabi dan ya huta. su kuma sai suka tattarwatsa kowa yana neme inda zai je dan fake a zafi annabi ya kwanta gindin bishiya ya cire abin takobin sa ya race har yayi bacci wani balaraban kauye sai taho daga cikin wadanda ake yaki da su da yazo ga annabi shi kadai sahabban sa ba sa kusa da shi ga takobi a sama sai ya dauki takobin annabin sai ya zara takobin sai da ya zara takobin ya tsaya akan annabi ya saba takobin sai ya tada annabi a bacci kuma kashi annabi yake sanyi da ya tada annabi sallallahu alaihi wasallam annabi na kwance shi kuma yana tsaya kansa ga kuma ya saba takobi sai ya ce man yamna'uka minni wai sai kare ka daga gare ni annabi sai ya ce Allah Allah ne zai kare ni yana fadin haka sai shi balaraban kauye sai hannunsa ya fara makarkata sai takobin kauye ya fada hannunsa yana faduwa sai shi kuma annabi sai ya dauki takobin shi kuma sai ya tayi sai ya saba takobin sai ya ce man yamna'uka minni kai kuma yanzu zai kare ka daga gareni ya tsorata sosai sai ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun khairu akhidin kar ka zama karkarama da abin da aka maka annabi sai ya tara sahabbansa daga duk inda suke yace ku taho ya saba ya raka mutumin sai da suka zo annabi sai ya gaya musu ga abin da ya faru kuma annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya kyale shi yace daga ina kake yaba da kauyen su yace to je ka su laraba ba san haka ba kwarai da gaske larabawa ba tabbas larabawa gabanin zuwan musulunci musulunci ne ya gyara su a ɗabi'ance su ba san haka ba duk wanda ya nufe ka da abun ai yanzu kaman ba fulatani ne asalin najeji ka dauko ka kara ka kai masa duka ba ka same shi ba shi kuma ko karar taka ta fadi kana ga zai kyale ka a to kaman haka ne to su ma larabawa in dai ka musu abu to sai sai rama akan ka sai sai rama ko ba akan ka ba akan wanin ka sai sai rama to kuma sai ga annabi ya kyale shi shi yasa da ya tafi wajen mutanen sai ya ce ji'tukum min inda khairin nasi wallahi na zo muku da wajen mutumin da yafi kowa alheri da in taba haduwa da shi wanda wannan din ya sanya kuma daga karshe ya musulunta shi da mutanansa to kaga wallahu ya'simuka minan nas Allah ya ba sa garanti ko shi yasa ka lokacin da ake gazwatu Khaibar shekara ta 7 ne bayan hijira akwai wata ana ce da ita Zainab al-Khaibariyya ita Zainab mutuniyar Khaibara ce ka san su Yahudawan sun dauki sunaye irin na Larabawa taje ta gaso bayan an ci Khaibar da yaki sai ta gaso akuya mai kyau sai ta kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kyauta tace ga sauka ta kawo musu alhali sai da ta tambaya tace a jikin akuya mai annabi ya fi sha'awa sai aka ce karfata sai ta tsaga karfata ta zuba dafi dafi mai yawa a wajen sauran dukka naman ma sai ta sa dafi amma babu ya karfata kuma annabi ya dauka ya ci sai da ya ci tukunna ka ambata masa ita akuyar Allah ya mata umarni gasasshiyar ta magana tace ni fa an samu dafi kuma annabi har ya riga ya hadiye sahabinsa da suke tare da shi shi kuma ya ci nan take ya mutu annabi kuma bai rasu ba Allah ya ajiye dafin a jikinsa sai da ya shekara uku dafin yana jikinsa tunda bai gama isa da sakonsa ba ko don haka da ya gama ida saƙonsa shekara ta goma farkon shekara ta abin nan sha ɗaya ya gama ida saƙonsa tas sai dafin kuma ya tashi har Anas ibn Malik ya ce ina ganewa alamar dafin a jikin wuyan manzon Allah inda dafin ya taso kuma annabi sai da ya ambata ya ce ina jin dafin da na ci na Khaibaran ne yana taso min wanda shi ya saka wasu malamai suke ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shahada yayi ai za ka ji Abu Ubaida hafizahullahu Allah ya taimake su akan arnan Yahudawa mun san Abu Ubaida ko Abu Ubaida abinan mai magana da yawun sojojin abinan al-Qassam masu yaki a Falastin Falastinawa shi speaker sojojin nasu Abu Ubaida wani matashi ne ai zaka je in yazo yin salati ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zaka je yana cewa wa ala nabiyina al-mujahid ash-shahid kuma salati akan annabinmu mujahidin nan kuma wanda ya shahada. Wannan kalamin ne cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shahada yayi, dan malamai suna cewa annabi shi ma shahada yayi, don haka shi ma ash-shahidu. To kaga nan wallahu ya'simuka minan nas, ai an bashi wannan isma asama din ne kariyar, saboda me ya isar da sako an ce ballig ma unzila, iblagir risala ne. A wajen process din iblagir risala sai Allah ce wallahu ya'simuka minan nas, Allah zai tsare ka wajen isar da sakon. Sai da ya gama isar da sakon tukunna wancan amin ya taso, dan shi ma ya samu martaba ta shahidi. Don haka ya zamanto dukkan martaba da za a samu a musulunci madaukake annabi ya same ta sallallahu alaihi wasallam. To Allah ya ce wallahu ya'simuka minan nas inna Allah la yahdi al-qawm al-kafirin, lalle Allah baya shirar da mutane wanda suke kafirai. Ila ma yuriduna bika min al-qatl wal-makr, na abin da suke nufi game da kai na kisa ko su kulla maka makirci. Annabi ya je yin sulhu a wajen Banu Nadir, Yahudawan Banu Nadir, kafin annabi ya kore su. Annabi ya kore shi shekara ta uku bayan hijira, bayan yakin Uhud. Su wannan Banu Nadir, annabi ya je wajen su bin kadi, yana zaune a wani waje, sai suka lallabo ta bayan dutse, suka ce a ɗauko katon dutse a jeho shi kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Annabi ya mutu, ba wanda ya san waye kashe shi, kawai za a kaddara dutse ne, guguwa ta jeho dutse. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune a wajen shi da Abubakar Siddiq, sai kawai so ga annabi ya tashi, ya ce su tashi. Kuma suna tashi kafin a farga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya isa Madina shi. Sai ta huma Madina cikin gaugawa, suka yi ta neman annabi ba same shi ba, shi annabi shi ya ta huma Madina. Sai da suka rutke shi a can, tukunna annabi ya gaya musu, ya ce ga abin da ya faru. A wata riwaya kuma an ce an samu waɗansu zarata ma matasa wanda suka zo takobi suna so su rutsa annabi su kashe shi. To kaga duk wannan yana cikin ismar da Allah ta'ala ya ba wa manzansa, wallahu ya'simuka minan nas. Duk yadda suka kulla su kashe annabi, wallahi gagara yayi. A yakin Uhud fa sai da ya zamanto tsakanin annabi da kafirai ba kowa, shi kadai kuma sahabbansa Allah ya jefa musu tsoro, in ban da kadan tsirari da suke cikin filin daga, mafi yawa sun hau kan dutse. Annabi na tsaye kuma a filin daga, gashi ga rundunar kafiran, kuma ba abin da suke burin su gani a rayuwa face mutuwarsa, amma Allah ya hana su kashe shi. Wallahu ya'simuka minan nas. Na'am.
قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تعس على القوم الكافرين.
الله تعالى يقول كجاي مسو يا أهل الكتاب يا كم أبو تالي التافي لستم على شيء كوفوا أكن كومي كوكبا min addini yu'taddu bihi, wanda za a yi dogaro da shi na al'amarin addini. Ba ku akan komai, ba ku da wata hujja, ba ku da dalili. Hatta tuqimu at-taurata wal injila, har sai lokacin da kuka tsaya wajen aiki da at-taura da wajen aiki da injila. Wa ma unzila ilaykum min rabbikum, kuka tsayi wajen yin aiki da abin da aka saukar muku daga ubangijinku na alqur'ani. Bi an ta'malu bima fihi, ku aiki da abin da ke kunshe cikin sa. Wa minhu al-imanu bi, aiki da abin da ke kunshe cikin littafin da aka saukar muku, kuma zai nusar da ku zuwa ga imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma in ba haka ba, sa kan matsayin komai. To kaga mu anan muke ko nan ne muka tsaya, ba a cewa addinin Yahudiya da addinin Nasraniya da addinin Musulunci ɗaya ne, sai mu ce a'a ba ɗaya bane. Su ba sa kan komai, matuƙar suna ruko da karkataccen abin da ke suke ruko da shi, ba akan komai suke ba. Har sai sun tsayo akan at-taura ta gaskiya, sun tsayo akan linjila na gaskiya, tsayuwa akan su kuwa zai nusar da su imani da alqur'ani. Allah ya ce wala yazidanna katiran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufra, kuma da yawa daga cikin su abinda aka saukar maka daga wajen ubangijinka zai kara musu ne tughyanan kangara wa kufra da kafircewa li kufrihim bih, saboda sun kafirce da abinda aka saukar maka. Ai kamar yadda Allah ya ce wala yazidu adh-dhalimina illa khasara, qur'ani baya kara ma az-zalimai komai sai hasara, saboda da an saukar da aya za su sake karayatawa. To don haka alqur'ani da ake saukarwa annabi sallallahu alaihi wasallam baya kara ma ahlul kitabi komai sai hasara, sai kangarewa da kafirci. Don haka fala ta'sa 'alal qaumil kafirin, Allah ya ce kada ka damu, kada ka ji bakin ciki, alal qaumil kafirina, akan mutanen da suke kafirai, bi allam yu'minu bika, saboda basu imani da kai ba, ai la tahtamma bihim, kar ka damu da lamarinsu. In kana kan shari'a kana bin abin da Allah ta'ala ya ce, wanda yake kan kafirci ka kira shi yaki, da wanda yake kayin wani san zuciya da ya bar tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana kiransa yana ki, karwaye dame ka, karwaye dame ka, karka ce za ka dugunzuma wai dan saboda kaga ganan mutanen banza suna yawa a duniya, kala kala ga suna, yan faira ne, yan shi'a ne, yan komi ma ana ta kagowa, karwan ne dame ka, isar da sako kawai. Inda ka samu daman isar musu da sako su fahimci addini mai kyau, sai ka isar. Inda ka isar ba su yi amfani da shi ba, ko baka samu daman isarwa ba, kai dai ruko. Kai ruko da abin da Allah ta'ala ya fahimtar da kai, kai ruko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Amma karka cewa zaka gigitar da kanka saboda waɗansu suna kayin bata, ka isa shirar da su ne. Ba mai iya shirya da mutane sai Allah, da shirya tana hannun bawa, wallahi da annabi ne za a fara bawa shirya ko? To amma shi ma ba bai shirya ba, ma'ana shirya ba mallakarsa ba ce. Abin da yake yi nusar da mutane zuwa ga gaskiya, wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim, hidayatu istirshadin ne, nusar da mutane ne ya shirya da su ya nuna musu hanyar gaskiya, amma asalin hidayatu tawfiqin wannan a hannun Allah subhanahu wa ta'ala take. A datar da mutum ya sami yadda ya samu gamsuwa a wannan ta Allah ne. Shi yasa ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in yana damuwa a kayan kafircin kafirai a farkon lamari Allah ta'ala ya ce la'allaka bakhi'un nafsaka Allah ya kunu mu'mini, za ka halakar da kanka don ba su zama mu'minai ba. Wajaje da yawa Allah ta'ala yake ambata masa. To don haka nan ma Allah ta'ala ya ce wala ta'sa 'alal qaumil kafirin, kada ka damu, kada ke bakin ciki a kayan mutane waɗanda suke kafirai. Akwai shi lokaci to ina ta yi kifan ne ko ba sa nan banji ba? To ba ta da yawa,
innal ladina amanu wal ladina hadu was-sabiuna wan-nasara man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
الله تعالى ce إن الذين آمنوا lalle wadannan da sun kai imani, والذين هادوا da يهودawa, والصابئون da wadanda suke الصابئون karkatattu, firqatun ya'buduna al-mala'ika, wani bangare ne daga cikin larabawa wanda suke bautawa mala'iku, suna cewa al-mala'ikatu banatullahi, wai mala'iku ƴaƴan Allah ne mata, kuma sai suke bauta musu. to ake ce da su as-sabi'a as-sabi'a wai karkatattu aw ko kuma al-kawakibus sab'a wadanda suke bauta ma taurari guda bakwai taurari guda bakwai din nan sune al-mushtara da mirwikh da zuhal da atarud da zahra da ash-shams da al-qamar suna da i'tiqadin cewa wadannan ash-shams wal-qamar sune manya wadda suke biye da ita kuma ita ce az-zahra wadannan guda uku sune wadanda suke manya sune wadanda ake bautawa tare kuma da wadancan guda hudun guda bakwai su suna sama cewa duk abin da yake wakana a ban kasa waɗannan taurarin da suke sama guda bakwai din nan su ne suke gudanar da al'amarin da ke ban kasa a tunaninsu a yi itiƙadinsu shi ya saka cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yawmul hudaybiya aka yi ruwan sama mamako manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan an yi sallan asuba'i ala ithril sama'in an gama ruwan sama kenan mai yawa aka yi sallan asuba annabi sallallahu alaihi wasallama yace atadruna ma za qala rabbukum kun san mai ubangijin ku yace suka ce Allahu wa rasuluhu alam Allah da manzon sa dai ya sani sai yace to Allah subhanahu wa ta'ala yace asbaha min ibadi bi mu'minun bi wa kafirun asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun cikin bayina yanzu an wasu sun wayi gari suna imani da ni wasu kuma suna kafirce mun waɗanda suka ce mutirna bi nau'i kaza wa nau'i kaza waɗanda suka ce tauraruwa kaza da tauraruwa kaza ita ta mana ruwan sama to waɗannan su ne waɗanda suka kafirce mini kuma sun yi imani da taurari amma waɗanda suka ce mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi an mana ruwa ne da rahaman Allah da falalarsa to waɗannan su ne suka wayi gari suna masu imani da ni sun kafirce ma taurari to shi saka shi ilimin taurari ko a yanzu malamai suka ce ya kasu kashi biyu akwai ilmut taysir akwai ilmut ta'thir ilmut ta'thir shine irin wancan waɗanda kafiran da suka yi itikadi cewa taurarin sama su suke da alaka da abin da ke faruwa a ƙasa abubuwan da ke faruwa a ƙasa ya ta'allaka ne da taurarin sama kamar misali a ce taurarwa mai wutsiya wai ganinki ba alheri ba tsofaffi suka ce a aidin lokacin da ta fita sai an yi wani abu ko wani sarki ya mutu ko wani ya rima ko ai wani kaza ai sarda wani maran da aka kashe sai da taurarwa mai wutsiyar ta fita to kaga wannan haramun ne wannan shirka ne ba ta da alaka da abin da ke faruwa a ƙasa ita ma a sama take Allah ta'ala ya sanya ta kawai ta dinga tafiya a inda Allah subhanahu wata'ala ya ɗora ta kan zambi yadda Allah ya ɗora ta to sannan akwai wanda yake kuma wato ilmu taysir wannan shi ya halatta kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata cikin alqur'ani wa alamat cikin suratul nahl ko wa alamat wa bin najmihum yahtadun Allah ya sanya cikin ni'imomin sa ya sanya wa jama'a alamomi a ban kasa da za su iya ganewa wajaje in za ma ku tance sai a ce ina ne waje ka sai ce to kaga in ka bi nan wajen kai tafiya yamman nan to a can zaka hangi wata bishiyar gawo ko a ce bishiyar tsamiya to idan kai zaka dan yi tafiya kadan sai ka karkata ta gefen dama in ka karkata ta gefen dama zaka hango wani kwazazzabo to waɗannan su ne alamat wa alamat kuma sai Allah ya ce wa bin najmi haka nan da taurari ma hum su mutane ya hata duna suna nusanta sai iya ganewa hanya in kana cikin teku da tauraruwa ilimin taurari da shi yake amfani a iya ganewa yanzu a sama ko su taurari suna nan guda bakwai su constant ne ba sa taba canjawa in dai ka san su so ko dudewa kai ajeji kana son ka gane alqibla in ka daya kai in dai da daddaren ne tauraron sun fito zaka gane alqibla zaka san direction ko ka rude ne ma baka san ina zaka bi ba to idan ka daya kai zaka iya ganewa kudu da arewa gabas da yamma dan ba sa canzawa to wannan shi ba laifi bane wato abin nan ilmu taysir kenan to aka ce su asabi'a sune wannan suke imani da wannan alkawakibu as-saba'a to Allah ta'ala ya ce innal ladhina amanu wal ladhina hadu was-sabiuna lalle wanda sun kai imani mu'minai da yahudawa da kuma as-sabiun wan nasara da kuma nasara kristoci Allah ya ce man amana billahi sai aka tara su gaba daya har ma da masu imani ha ba kowa yana bugun kirji da nasa ba musulmi zai ce qur'ani shi a gaskiya kuma shine gaskiyar dama kristiyawa zasu ce in bible ne yahudawa zasu ce littafin su ne su ma masu wani itikadi daban zasu ce nasu ne ba asabiuna ba har masu bautar saniya ma da buri a kasar indiya su ma zasu ce nasu da dai ne masu bautar sassakar buda su ma zasu ce nasu ne da dai ko ba haka ba to sai aka tara mu a kira gaba daya innal ladhina amanu wal ladhina hadu was-sabiuna wan nasara sai Allah ya faɗi ka'ida man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan wanda ya imani da Allah a bisa yadda Allah ya saukar da littafin ga annabinsa wal yawmil akhir ya imani da ranar lahira kuma yayi aiki dan samun tagomashi ranar wa amila salihan yayi aiki mai kyau baya zama mai kyau sai yadda Allah ya ce mai kyau ne ba dan adam ne yake cewa aiki ne mai kyau ba in dan adam ne yadda kake ganin kaza mai kyau ne wanda zai ce a kaza ne mai kyau ko ba haka bane sai kaga an samu ikhtilaful ara to amma Allah shike cewa abu ne mai kyau ko manzansa to wanda yayi aiki mai kyau fala khawfun alaihim wa lahum yahzanun sukan babu tsoro akan su randa ake tsorata yawmal faza'il akbar su ba za su tsorata ba wala hum yahzanun ba za su yi bakin ciki ba fil akhirati arana lahira anji Allah subhanahu wa ta'ala kame yadda ya ambata a wata aya cikin suratul baqara innal ladhina amanu wal ladhina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun ko ayat da ta ciki zo cikin suratul hajj innal ladhina amanu wal ladhina hadu was sabiina wan nasara wal majusa kaga har majusawa ma san shiga wal ladhina ashraku da sauran mushrikai masu bautar saniya to Allah yace inna Allah yafsilu bainahum yawmal qiyama arana al qiyama ne Allah zai rabe tsakanin su arana za a san waye bi gaskiya waye bai bi gaskiya ba in har suna ga a duniya gaskiya suka bi to arana al qiyama za su gane a lokacin da za a ce wamtazul yawma ayyuhal mujrimun ku masu laifi ku ware kanku inna Allah ala kulli shay'in shahid lalle Allah ta'ala mai shaida ne akan komai to nan kuma Allah ya ce fala khawfun alaihim wala hum yahzanun Allah ka samu a cikin wannan bangare wadanda ba za su ji tsoro ko takaici a ranar alkiyama ba abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu alada wanda muke kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum